Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger suna iya samun mu ta tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da Kumanniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Talata mai zuwa 5 ga watan Nuwamban nan za a gabatar da zaben shugaban kasar Amurka, kasa mai dauke da jama'a kimanin miliyan 346,043 wanda manyan jam'iyyun siyasar kasar wato Democrat da Republican ke fafata, duk da yake akwai kananan jam'iyyun da suka fito su ma don tsayawa takarar. Muhimman batutuwa a wannan zaben na wannan shekara ta 2024 sun hada da ingantawa da sauƙaƙa harkar kiwon lafiyar ƙasar, baiwa mata 'yancin zubar da cikin da ba sa buƙata, da kuma kula da tsagaita baƙin haure wanda ake ta tafka muhawara a kansa. Yau a shirin namu na yau da gobe mun gayyato 'yan siyasa kuma masu nazari akan harkokin siyasar duniya don yin sharhi akan yadda suke ganin siyasar Amurka a halin yanzu. Masu sauraro, mu shiga cikin shirin.
Assalamu salamu jama'a dake kasata, ni ne Jabir Muhammad dake yata Jabir Jalatu. Ina cikin takaici, cikin takaici na kwanta barci, ina cikin takaici sai nayi mafarkin an bani mulki. Mulki yana da dadi, mulki yana da dadi.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ajin mu na yau da gobe, inda muke ci gaba da tattauna akan siyasar Amurka yayin da zabe yake kusantuwa. Kowane takara dai a kowace ƙasa akwai irin da suke mai da hankali wurin yakin neman zaben su a nan Amurka. Abubuwan da suka fi mai da hankali akai su ne abubuwan da suka shafi kiwon lafiya, baiwa mata 'yanci wurin zubar da cikin da ba a bukata, da kuma maganan Palestine, har da maganan wato bakin haure, wanda ya zama manyan abubuwan da aka fi mai da hankali akan su. To kowa da bangaren sa, yayin da akwai bangaren 'yan Democrat wato wanda Kamala Harris take takara akan wannan jam'iyya, da kuma wanda tsohon shugaban kasa Donald Trump yake wato 'yan Republican. Kowannen su yana da abun da yake iya janyo hankalin masu zaɓe a Amurka, yayin da waɗanda suke gani kuma suke yin sharhi a ɓangarori da yawa na duniya kowa yake nasa shari'a. To na Najeriya muna tare ne da Hajiya Hafsa Baba, tsohuwar kwamishinan matar jin daɗin al'umma, da kuma Alhaji Murtala Abubakar, shugaban ƙungiyar Kare Muradun Arewa, da kuma ɗan jarida Muhammad Ibrahim Yaba, wanda za mu tattauna da su. To barkanku da shigowa.
Assalamu alaikum.
Kuna da jin irin take-taken da ake tayi da kuma yakin neman zaɓe da ake yi nan da can, ko ina sai tattauna ake akan abin da yake gudana, yayin da a daidai wannan lokacin muka samu mace da ta zama sakakura ita ma take takara da tsohon shugaban ƙasansu wanda ya dawo a karo na biyu. To me za ku ce a game da abin da yake faruwa ma dai akan inda suke gabatar da campaign wato yakin neman zaɓe na shi wannan zaɓe na 2024?
Ƙasar Amurka tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe wanda ta farki na demokradiyya an dade ana take wanzuwa, kuma ta zama kaman misali wanda sauran kasashe ma suke kokarin koyi da ita. To abin da ya kamata mu gane a wannan zaben, don kowane zabe yana zuwa da irin nashi salon ko kuma abin da ake kira dynamics, wanda ke defining yanda masu jefa ƙuri'u suke fitowa su zabi jam'iyyar da suke so. Amurka, kamar yadda kowa ya sani, akwai manyan jam'iyyu guda biyu, akwai Democrat, akwai Republican. Democrats su masu sassaucin ra'ayi ne, kuma su Republicans su ne masu ra'ayi mazanjiya. To sannan kuma akwai 'yan independent, wanda na ga akwai 'yan takara guda biyu wanda su ma sun fito sun gaji da yanda Democrats din da Republicans din suka kasa magance manyan kalubale wanda al'umman Amurka suke fuskanta, suke ganin ya kamata su taho da nasu sabon dabarun wajen magance shi. To kamar yadda kowa ya sani, ita Democrat a kodan lokaci suna magana ne na 'yancin al'umma, suna magana akan batun bada dama ma mata na su zubar da ciki da kuma harkan climate change, wato
canjin
yanayi. So sun fi mai da hankula akan wa'annan da kuma dawo da tattalin arziki na Amurka din. Wa'annan su ne abubuwa guda hudu da suka sa a gaba. Su kuma 'yan Republicans, 'yan mazanjiya kenan, yana magana ne na yanda zai rage bakin haure daga shigowa ƙasar Amurka, da kuma batun hana zub da ciki, da kuma abubuwa dai wanda suke gani ya saba aƙidoji na kasar da sauransu. Kamar yadda muka sani, baicin abubuwan cikin gida, wato kalubalen cikin gida, wanda ya mamaye harkokin campaign din, akwai kuma abubuwa na waje, wato international ko kuma regional dynamics
na yanki
ya, wato geopolitical abubuwa da sauransu. So cikin su akwai batu na kokari da ake yanzu Donald Trump yana faɗi cewar America ba za ta ci gaba da daukan nauyin kasashen duniya wajen al'amuran da shi yake ganin bai shafi America kai tsaye ba, kamar yakin da ake a Ukraine, da kuma kudin da America take bawa kungiyar NATO a kodan lokaci. Su kuma Democrats suna ganin cewar America za ta samu haɓaka na ci gaba da tsoma bakinta a wuraren da ba ma cikin ƙasanta ba.
Akwai batu na Palestine.
To amma gaba ɗaya da Democrat din da Republican din, abin da ya shafi harkan Israel da kuma ƙalubalen da ƙasar Palestine take ciki, dukkansu babu wanda ya fito da wani kwakwaran tsari wanda zai gaya maka duk wanda ya ci zaɓe daga cikinsu za iya samun wani sauyin yanayi. To commitment din su to Israel iri ɗaya ne, kuma duk wanda yake masu nazartan al'amura na yau da kullum za su gaya maka cewa kowaye ya hau shugabancin na America, saboda irin tasirin da Israeli lobbies suke da shi a nan Amurka ba za ka iya yin wani abu ba. So saboda haka zaɓe ne wanda za a yi a ranar Talata mai zuwa, kuma kamar yadda kika sani akwai tsarin jefa ƙuri'u na jihohi ya babbanta daban-daban. Akwai waɗanda sun ma fara wajen sati ɗaya kafin ranar kada ƙuri'u, wasu kuma kwata-kwata ma tsarinsu shi ne za a yi ne ta hanyar wasiƙa. So za ka zaɓi wanda kake so, ka je gidan da ake tura wasiƙu ka aika. Kuma dalilin da ya sa ake haka, ana so ne wai don kar a bar kowa a baya, kowa ya samu cewa ya samu damar zaɓen wanda yake gani ya cancanta.
To a 'yan takarar nan guda biyu, kowannen su gina da maudu'in da ya riga ya riki. Ita Kamala Harris an ga tana ta ikirarin cewa za ta ci gaba daga inda Biden din ya tsaya, da duk wani kuma tsare-tsare na harkokin mulkinsa ita ma za ta ci gaba, yayin da shi kuma Donald Trump yake cewa shi ma fa ra'ayinsa na kaman hana bakin haure shigowa, da maganan kuma hana mata 'yancin su zubar da cikin da ba sa bukatar haihuwarsa, da dai sauran batutuwa wanda yake kowannen su yayi hannun riga da ra'ayin juna. Hajja, wa yake ganin zai samu goyen baya daga al'umma musamman na Amurka, wanda suka san yancinsa, kuma kowanne sai sun duba sun ga wanda ya shigo takara me ya ce, me kuma zai amfane su kafin su dangula mishi?
To kin ga yanzu abinda ake la'akari da shi shine wannan fafatawa ne tsakanin namiji da mace. To kuma in kin duba za ki ga shekarun baya da suka wuce, ita Kamala Harris ba ita ce mace ta farko da take son wannan kujera ba, in biki manta ba Hillary Clinton
haka
ita. To amma bambancin su shine ita Hillary Clinton kika Baturiya ce tsantsatta amma ita kuma wannan tana da garwaye to saboda haka shi yasa ma ake mata kallon cewa ita ma ba ai kasar bace a cikin wannan tafiya amma kuma inda suka dan bambanta saboda ita wannan ta samu ta zama mataimake shugaban kasa to sannan kuma shi kanshi shugaban kasan da aka ga ba zai iya ba a cikin jam'iyyar tasu to maimakon a dauko wani daga waje sai aka dauko ta aka bata to kaman yanda kika fadi ko yana da nashi muradin daidai kuma yanda yake kaman na can Amerika din kaman magana zubar da ciki na saurare ta tana cewa dole mace tana da incin jikinta idan kila ko tana cikin wani hadari saboda aikin ga ko anan ma ai wani lokaci mata sukan shiga hadari
ko matan aure ma
kaman misali yanzu a ce in mace tana da ciki ko cikin bai zauna ba yaje ya zauna a irin fallopian tube
a wajen
mahaifa to kin ga in a can ne
ko
kuma aka mata fyade to kin ga in su a can ne sai sun bi ta wani abubuwa tukuna kafin su samu a samu lafiyar mace ko da zai kasance ma a bakin ranta amma kin ga mu anan sai ai kokari ai sauri a ceci rai duk da su ma suna da kokari su ceci rai din amma kuma wani lokaci wai ɗan su matakan da dole sai ka bi yakan dauki abin to na san cewa tayi magana kwarai da gaske akai kuma tayi magana cewa akwai kudirin da su suka yi a da amma kuma duk lokacin da Trump ya zo yayi kokarin ya warware shi akan maganan sha'anin zubar da ciki da sauransu da kuma haihuwa to kin ga suna jayayya akan wannan sannan kuma ana ganin kamar cewa to tunda sun riga sun taho tare da shi Biden din to kuma za ta dora akan abin da yake yi kwarai da gaske akwai waɗanda muka san cewa irin suna goyen bayan ta ballantana wanda ake gani kamar waɗannan bakin haure sun zo sun yi kakagi da ko sun zo sun zauna da sauransu su ma suna son su ci gaba da samun yancin zama don ba san yanzu idan shi Trump ya din ya ci ba menene zai kasance musu so saboda haka ita ma kuma ana ganin kamar cewa ita ma ai ba kuwa ce saboda tana da jini wajen kala uku ko kala hudu ma kuma sannan kuma ta zo ta yi maganan tattalin arziki dole ana gwada irin yanayin tattalin arzikin ko da yake sun bada irin lokacin da aka shiga matsalar corona lokacin da suke mulki kamar yadda mu ma nan duk aka shiga irin aka tattalin arziki ya ja da baya da sauransu
to matsala ce ta duniya gaba daya
kin gani kuma kamar yadda shi Murtala ya faɗa maganan musulmai maganan Gaza maganan Palestine da sauransu abin da yafi damu duniya yanzu kenan irin yanda ake kashe-kashe yanda aka rusa musu ko ina amma kuma ba wani wanda ya fito ta kamaimai yace ga abin da zai yi a cikin jawabin shi kaman ya kasance suna jin tsoro kila waɗanda suke rike da dukiyar ƙasar ɗan Isra'ila ne su America din suna jin tsoron saboda duk yawancin kasuwancin su da tattalin arzikin su kamar yana rike a wannan mutanen nan na Isra'ila ne so saboda haka suna jin tsoron cewa su je su faɗi wani abu ko kuma su je su yi wani abu su juya musu baya saboda haka kin gani dole kuma su yi taka tsantsan da sauransu amma kuma sai ya kasance tana ta faman maida hankali akan irin halayen da Trump yayi lokacin da aka ce bai ci zabe ba saboda ko jiya ma inda ta tsaya ta yi magana wurin inda aka tsaya aka yi tashin hankali din nan har wa'in suka rasa rayukan su abinda ba a taba yi a Amerika ba sannan kuma yanzu idan kika duba duk da ana cewa ka aika da ƙuri'arka da sauri da sauransu sai ya kasance cewa sai muna ganin wa'in su abubuwa wanda bamu taba gani ba an cinna ma waɗannan akwatuttukan wuta
ana yin abu dai kamar
na kasashen Afirka so saboda haka sai muna tambayar menene dalili me ya faru kuma yanda suke tafiya kuma suka maida karfi akan campaign din su da inda suke shiga da kuma irin goyen bayan da suka samu kin ga ita Kamala ta samu goyen bayan waɗansu shugabannin ƙasa da suka yi ada dan in kika duba zaki ga yanda Barack Obama yake taimakon ta zaki tsamanin Barack Obama ne ma yake neman kujera muna ganin cewa kuma mata yanzu an ba su lokaci su fito yanzu su yi zabe abinda take ta faman
kuma an raba kafa kenan maza sun dauki can gefen mata ma suna goya mata baya
duk da haka nan kin san mazan ma suna goya mata baya shi ma kanshi Trump matan suna goya mishi baya amma ita tana ta kokarin ta ga cewa mata fa sun fito matasa fa sun fito kuma sannan an bata goyen bayan da ya kamata kuma tana sa rai waɗannan da suka yi ada shugabannin ƙasar nan wanda suke su ma a cikin jam'iyyarta tana ganin cewa su ma za su iya taka muhimmiyar rawa domin su bata gudunmuwa
Maliki yana da dadi a yaushe zan so a cikin barshi A yanzu ni nake mulki a duniya ba a lahira ba Maliki ke burge ya ci wasa kuke
jarida prime ya ba ita siyasa an san abace wanda take bukatar kuɗi wanda babu wata ƙasa da za a ce wai ta yi siyasar a haka, sai dai kowace ƙasa akwai tsarin ta, musamman Amurka, bayan da muke tsarin samun kuɗi domin a rarrabawa waɗanda za su dangwala ƙuri'a bane da a raba musu taliya da su omu ba, so a can jama'an ƙasa za su iya tara kuɗin wannan takara, kenan dai ko talaka zai iya yin takara a can, amma in an tara kuɗin za ga aikin yaƙin neman zaɓe da ake yi ne a ta kafafen yaɗa labarai su suka fi cin kuɗin da kuma biyan motocin da za a yawo cewa can campaign. Me za ka iya cewa game da irin tsarin su yake da kuma namu tsarin na nan Najeriya?
Eh, ina ganin tsari ne mai kyau ta wannan bangare, inda ya kasance cewa za ki ga manyan mutane ne za ki ga wanda ya kasance cewa suke ba da tallafi, in bambance ba na ga inda ya kasance cewa Elon Musk mai kamfanin Twitter din nan da X yanzu ya ba da gudunmuwar shiga takarar Republican wajen dala miliyan 75 million US dollars, ya ba da tallafi ga wannan, haka su ma sauran akwai wanda ya kasance to su haka kamar inda ka bayyana haka suke tsarin su a baka ne domin ya kasance cewa ka tafiyar da yakin neman zabanka,
wato ka tallata kanka,
ka tallata kanka, ka yi amfani da shi a kafin wata labarai, ka yi amfani da shi ta duk wani hanyoyi wadda wata kafa da za ka yi amfani da shi dai da yanda za su zaka ga sun zuna suna yan campaign ɗinka suna kira mu gidaje gida ɗaya bayan ɗaya har a waya zaka ga suna kira domin a ce maka ka daure ka fito ya kasance cewa ka zo ka gabatar da ƴancin ka, wato amma na ka zaba wanda ya kasance cewa ke so, so su wannan ta wannan bangare gaskiya dole ne ka cire musu tuta ta wannan kokarin da suke, ba irin namu bane da ya kasance cewa duk da mu a nan ne zaka kamfanoni ne da attajirai da zaka ga suna kuma tallafa mu ƴan takara, amma mu a nan in an tallafa yawanci a kuɗin na tafiya ne ga baiwa al'umma a ce Allah ya ba mutane taliya da sauransu, amma su a can abin ba haka bane yawanci gaskiya, kamar inda aka yi ne shine su in kin lura da campaign din su zaki ga cewa suna mai da hankali ne akan abubuwan da ya kasance cewa ya shafi al'umma su, a maimakon ya kasance cewa a ce ko ala wani kade kade ko ala wani abuwa, in ban mance ba kamar ita Paris din ko wani sa Amerika wani suke magana akan ta shine ta mai da hankali ya za ta a tallafa mu masu karanin kawani karfi, inda ya kasance cewa shi kuma Trump ake ganin kamar cewa hankalin sa ya fi karkata ne ko kuma tsare tsaren shi ya fi karkata ne wajen kara masu karfi karfi, wannan abin ya kasance cewa eh ta mu economic policy din shi wanda wannan abin ya kasance cewa ya bambanta da inda ya kasance cewa in kika zo wasu kasashe zaki ga abun ba haka bane, so wannan dole da kai ba musu domin idan mutum ya dauko magana kamar misalin shi yanda yake mai da hankali kan abin da yasa ko dalilan sa da yasa yake kasance cewa yake ganin dole ne a hana bakin aure shigo a kasashen, yana magana cewa kasashe ne wanda ya kasance kamar yanda ya kawo misali a kwanan nan inda yake magana Venezuela kasashe wanda yake ganin cewa mutane yawanci wanda suke tsallakowa zuwa cikin America mutane ne wanda shi a kalaman sa masu laifuffuka ne suna zuwa ne suna kara kuma da kwaya da kuma sallah sun suna mamana safarin kwayoyi da sauran sanda kuma suna kwace kananan sana'o'i a hannun Amerikawa ƴan ƙasa wanda su kuma Democrats suna ganin a'a dole ne ya kasance cewa a fito da wasu hanyoyi da za a ga kowa ya shigo ya kasance kamar da aka kawo misali a yanzu ita kanta kawo shi kanshi Barack Obama ya sha kawo hujjojinsa akan cewa da a ce an hana iyayensa shigowa ta ya za a yi kasance za a ce an same shi har ya kai kasance a ce kuma ya wannan, saboda haka in kin ba za ka ga ko wani
mutum dai idan zai campaign din sa a can sukan fito buruƙuru ne saboda abinda suka tsaya akai
ya duk da cewa
dai ba tare su an yi lallabe ba,
duk da cewa ita bangaren Democrats suna ganin kamar cewa shi Donald Trump ya fi mai da hankali wajen sukan abokin takararsa, ita kuma ana ganin cewa ta fi mai da hankali akan menene ya shafi al'umma ta ya za a yi kasance cewa a ci gaba da tafiyar da kasan gaba.
To wani tsari da ya fi burge jama'a shine yanda suke da tsarin ɗan jam'iyyar Republican zai iya zaben ɗan jam'iyyar Democrat in dai har abin da ya fito da shi shi ɗan Democrat ɗin ya yi mishi daidai a ra'ayinsa, haka zalika shi ma ɗan Democrat zai iya zaben ɗan Republican ba tare kuma sun fita daga cikin jam'iyyarsu ba, suna da wannan tsarin. Shin wannan abu ne wanda kuke ganin zai iya aiki a Najeriya?
Babban misali ma shine Bob Bush da ya kasance cewa ɗaya ne ga tsohon shugaban ƙasar Amurka, amma ita kamar harin take
ita kuma Democrat
duk da cewa ga wannan
ga gidansu gaba ɗaya ma kuma ya sa su irin
kowa ya san kakannin ta ma gaba ki gidansu ma dai an san ɗan Republican ɗin ne, amma kin ga ra'ayin ta ne take gani ta ra'ayin ta ne
kuma gidansu an ba su
kuma an ba su dama, saboda haka wannan wani abu ne wanda ina gani ci gaba ne duk da cewa mu a nan yawanci da yanzu kana yin wannan abu za a ci ko a ce an kore ka a jam'iyya da sunan cewa kana antipati ko kana magana mai jam'iyya a zaun kasa da sauransu.
Mutala ne za ka ce a kama da irin wannan ra'ayi da mutane suke suna da sanar 'yancin su zaɓi kowa a kowane jam'iyya ko da ba jam'iyyar su yi.
Wasu lokuta da yawa muna shagala da tunanin cewa ita tsari na demokradiyyar Amerika tana tafiya yadda ake kokarin nunawa. A tarihin Amerika ba su taɓa shiga lokacin zaɓe wanda kan 'yan ƙasan ya rarrabu irin na wannan lokacin ba, kuma ko da ake ba da misalin Barbara 'yar gidan Bush sabin senator na abin na Democrat
wanda yake kan mulki
da ya fito ya endorsing Donald Trump. So wannan abubuwan yana gwada mana sannu a hankali cewa su ma abubuwan yana kubuce musu. Kuma me ya kawo haka? Saboda jami'un siyasu ana kafa su ne bisa aƙidoji. So za ki ga kamar yanda Amurka take a da, suna da club na yan makaranta. Tun daga secondary school akwai Republican club, akwai Democrat club, wanda ake koyar da yara yan makaranta aƙidu na waɗannan jami'u.
Tun
daga ƙanana har su taso su shiga harkan siyasan, har su zo su zama manya suna ƙoƙarin abubuwa. So kuma a lokacin, saboda sun san mahimmancin shugabanci, tsarin samar da shugabanninsu akan tsari yake, ba wai dare ɗaya ne za a mutum zai bayyana kamar yadda yake faruwa a sauran ƙasashe don kana da kuɗi ka zo ka yi takara ka abin nan ba.
To zaɓe dai ya gabato, ga fili ga mai doki, sai wanda muka ji Allah ya ba sa'a wanda kuma zai dace da al'amarin kasashe ga baki daya, saboda kamar yadda ake cewa America kamar ita ce police din duniya. To a kowane lokaci su America suna iya ba mutum mamaki, zaben su ya sha ba da mamakin kana ganin kamar gobe wani ne zai fito ya zama shine shugaban kasa. Wata kalma daya da wani zai faɗa daga cikin waɗannan wanda kila kake so sai ka ji ka canza ra'ayi akan shugaban da kake tunanin zai iya zama shine ya samu nasara a tunanin ku dai yanzu, waye kuke tunanin a yanda kuke ganin abubuwa suke tafiya, wa kuke gani yake da wani dan dama?
To ni dai gaskiya ina ganin kamar yadda nake bibiya, saboda tabargazar da shi Donald Trump yake ta faman yi, yake ta yin wasu soke burutsin shi, ina ganin cewa ita Kamala Harris tana da akwai haske a wurin ta na farko zama mace ta farko ta zama shugaban kasa, sannan na biyu kuma sai na duba naga irin magoya bayan da ta samu, na uku duk da Trump yana da kuɗi biloniya ne ko menene shi, amma kuɗin da ta tara na campaign sai ya zo ya zarce na shi. To kin ga an yi maganar kuɗaɗe ba kamar irin namu ba, wanda ilan yar takara ce ko ni ce yar takara, in nazo na tambaye ki sai in ce miki ga account number ɗina. Su committee suke yi, wanda wannan su ne committee da zai kula,
wato takara ba zai samu ko sisin a hannun
ba, zai samu ko sisi a hannun shi ba,
kuma dan ka bada kuɗin ba za ka zama ubangida ba,
ba za ka zama ubangida ba. So wannan zancen kin gani ba zancen ubangida, kawai dai suna da waɗanda suke mara musu baya, waɗanda kuma akwai waɗanda kuma in biki manta ba waɗanda kwata-kwata sun rasa ma Trump zan yi ko Kamala zan yi. To su ne yanzu suke ta faman matsantama, suna ta faman gwada musu ga irin hujojin ku fito fa ku yi zaben nan saboda kaza da kaza da kaza, suna bin su kofa kofa gida gida wurin cin abinci inani duk suna ta faman bin su saboda su samu su tabbatar sun jawo ra'ayin su, dan kowace ƙuri'a daya a wurin America tana iya canja lissafi. Matsalar da muke gani ma da take faruwa shine an yi maganar taliya da sauransu, wanda nan da nan maimakon abin da kake da shi, nufin da kake da shi da za ka yi ma jama'a shine ya kamata ayi la'akari da shi a zabe ka, a'a sai ya kasance cewa dan abin da ka bada bai taka karaya karya ba,
kamar ka sai ƙura'a,
kamar ka riga ka sai ƙura'a. So saboda haka shi wanda yake takarar yana ganin yafi karfinka, saboda haka ba sai lalle ya zo gidanka ba, ba sai lalle ya shiga kasuwa ba kamar yadda su ma muke gani suna shiga, ba sai lalle ya je inda ake ko wurin aiki ko kuma ya je ma yana taimakon ana tuka tuwo da shi ko kuma ana rarraba abinci da shi, zaki gansu duk suna zuwa waɗannan wuraren da ba zaki taba tsammani shugaban kasa zai je ba, amma kuma zaki je ki gansu a wurin, ko kuma su zo su zauna tare da wanda baka taba tsammanin ma zaka zai zauna da shugaban kasa ba, amma za su zauna su hira su yi wasa su ci abinci su yi komai da komai da sauransu. Saboda haka mu abinda muka rasa kenan.
Wato a Najeriya in muna son haka
sai mun daina karban taliya, sai mun daina karban taliya. To yanzu ba ga taliya ce ta kai mu inda ta kai mu yanzu ba, muna nan kullun muna cikin kuka kuma muna garaje yau. Kuma ni ina ƙara jawo hankalin mata, ina son in amfani da wannan dama hajja in jawo hankalin mata a duba a ga yanda matan nan bata zauna ba, bata kwanta ba, kuma bata dogara da cewa wannan ubangidana bane, a'a kowa take son ya zo ya saka mata hannu. Saboda haka matan Najeriya da suke son su shiga takara su shiga zabe ba yau ya kamata su fara ba, ya kamata a ce sun fara tuntuni, kamar yanda aka yi magana cewa akwai makaranta hajja, na san akwai International Republican Institute, akwai Democratic Institute, wanda duk ni ma kaina naje an yi training dina, kuma suna training mutane yanda za su zama shugabanni tun da kananan yara da sauransu. So saboda haka ba za ki zauna ki ce za ki harda kafa kina jiran wani ne ya zo ya miki, kuma asusun nan in kina son ki takara tun nan da nan gaba, to tun yanzu ya kamata ki sa committee dinki ba ruwanki da kudin mai taro mai sisi ya zo ya baki, saboda duk wanda ya bayar yana da haƙƙi akan ki, ba wanda zai zo ya miki a'a ni ne na kai ki, a'a jama'a ta ne suka kai ni. To abinda muke son a dinga la'akari da shi kenan.
Madalla a gaida binta da tawagarta. To kafin mu yi sallama da ku, za mu leka bangaren kwalama.
Me hawa o take tafa da shi ne a yau?
Stuffed mansa.
Stuffed mansa. Wato wanda aka ci cinkushe shi da kayan dadi da kayan aramashi.
To waina da wanda ake sa nama a ciki.
To
so abinda muke bukata idan zamu wannan mansa. Muna bukatar nakakken nama, muna bukatar shinkafa, muna bukatar yogurt ko kuma nono mai kyau. Muna bukatar yeast, muna bukatar albasa. Muna bukatar kayan miya kamar charugujo albasa. Muna bukatar citta. Muna bukatar tafarnuwa.
To muna
bukatar siga, muna kuma bukatar gishiri.
To shi duk kuma waina ce dan za a yi na kuma shinkafa.
Waina ne shinkafa.
Amma nan waina ita ana cin ta miya ne koko ita kanta kankin kanta ta isa kanta.
A'a haka ake cin ta. Zaki iya za a iya cin ta da breakfast a dan sha da ruwan Lipton haka.
To muje zuwa Hawwa wannan kayan dadin dan na kosa a yi ta ne ma in koya.
Da farko dai idan za mu soft masa za mu zo za a jika shinkafa. Kaman gwangwani hudu hakan nan.
Idan kaman gwangwani.
Idan kaman gwangwani hudu mutum zai yi za a jika shinkafa, wato shinkafan tuwo farin shinkafa. Idan aka jika ta, za a bacci dai ta jiku daidai yadda za a yi waina. Idan ta jiku, sai a zo sai a tsane ta. A wanke ta dai a tsane ta. Sai a nika ta.
Wajen jikakkiyanta ke nan kusa zari yake ke nema.
Ino jikakkiyanta. In aka wanke ta za a zuba da fafan shinkafa. Shi kuma da fafan shinkafa muna bukatar kaman kofi daya.
Amma
ba babban kofi ba. Kofi dai dan karamin kofi.
Kici kace gwangwani hudu. To ita ma gwangwani daya.
Gwangwani haka kaman gwangwani daya. Ake a dafan ta. Gwangwani daya ba wai kafin a dafa ba.
To na gane kamar a dan dai bole dan kadan haka.
Dai da yawa ba. To sai a zuba yeast a ciki. In kuma mutum bai da bukata optional zai iya sai bayan ya nika sannan zai zuba yeast. Sai a nika. So idan aka nika.
Za ka dawo daga nika.
In aka dawo daga nika. Sai mutum wajen nika mutum zai iya saka albasa.
Okay.
Wani kuma zai iya bari ya yayyanka ta.
Eh wani yana son ya
ganta a fili
wani kuma ya baya son ya ganta ta yake so.
Inda dai mutum yake bukata. In aka dawo daga nika to sai a zo sai a zuba yeast. In aka zuba yeast.
Ga wanda bai sa a lokacin nika ba kenan.
Ga wanda bai sa a wajen nika ba. Sai a zo sai a sa yogurt kamar shi ma dai kamar gwangwani daya adadin.
To ina so ya sa ina iya sa yogurt din sai da na kan ti koko dai madaran shanu ake so ne.
A'a mutum zai iya sa yogurt mai kyau zai iya kuma saka nono mai kyau. To idan aka saka sai a jujjuya sai a bar shi ya tashi. To daga nan zamu dawo kan naman.
To
kafin ya tashi. Shi wannan naman za a zo za a dama yana ƙaƙƙe ne. Za a saka shi a wuta. In aka saka shi a wuta za a ɗan saka citta da tafarnuwa da albasa za a yanka albasa da sinadarin ɗanɗano da ɗan kayan ƙanshi haka wanda zai kawar da wannan ƙarnin na nama da gishiri. In aka saka sai a bar shi ya ɗan tafarfasa. Idan ya tafasa ya ruwan jikin shi ya tsane. Sai a zo sai a zuba mai a ciki. In aka zuba mai to dama yankakken albasan mutum na gefe zai zo sai ya zuba a ciki. Ya zuba a ciki sai ga miya a jujjuya shi a jujjuya shi. Ya jujjuyi sosai in ya soyu. Za a bar shi da yanda za a iya ɗan dunkula shi haka ya ɗan yi bol.
Shi naman
kenan. Za a yanayin adadin yanda za a bar shi wajen juyawan ba. To wajen suyan za a bar shi ne irin yanda zai zama za a iya makin bol da shi.
Shi nama wannan da kake
shi wannan soyayyen nama da kake
kuma da kake nama to za a soya shi kenan.
That means ba za wai a soya shi ya kai kaman damben nama ba saboda in ya kai haka ba zai dunkule
kaman ba shi tsoro za a yi kenan.
Za a bar shi in aka zo sai a yi in ya dan huce sai a zo sai a yi makin bol din
kanana kanana
in kanana kanana ba manya ba za a yi sai a aje in aka aje sai a dawo sai mu dawo kan
shiwancin
kullu namu da muka saka shi ya tashi. Muka ɗauko za mu saka mishi za mu yayyanka albasa ga wanda bai saka albasa ba a wajen nika. Sai a ɗan saka ɗan shuga gishiri sai baking powder tunda sashin da aka yi a rana maybe ya yi tsami. In aka sassaka sai a jujjuya. Sai a zo sai a ɗauko tanda. Sai a sa ta a wuta. To kun san ita waina ba ta son wuta da yawa kuma ba ta son wuta kaɗan. Daidai. In aka saka sai a saka mai. In aka sa mai sai a ɗibo wannan kullun kaɗan a saka. In Dan aka ɗibo shi ɗan kaɗan aka saka. Sai a zo sai a ɗauko wannan dunƙulallen nama. Sai a saka a tsakiyar shi.
Guda ɗaya ko biyu?
Fara ɗaya. In aka saka sai a ƙara ƙullu a kai.
Wato idan misali kina son ki yi ƙullun cikakken ludayi ne, sai ki raba shi biyu tun farko. Sai a zuba rabi a ɗauko wannan nama da ya ji kayan haɗi a saka a tsakiya sai a lulluɓe shi kuma da wani ruwan ƙullun da na gani.
In gefe ɗaya ya yi, sai a juye ɗayan gefen shi ma. Haka za a yi ta yi har a gama. Daga nan staff ma sa ɗumma ta kammala.
Ko masu sauraro, ta haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin. Sai Fiona wa Mai Nandudu da ta daidaita mana sauti daga nan birnin Washington.